أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي تفضل يا شيخنا.
أبدأ؟
اي نعم تبدأ يا شيخ، تفضل. اي واضح.
كثير الحمد لله. جزاكم الله. بارك الله فيكم.
وشكر الله
لكم. حفظكم الله شيخنا. بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا قال الله سبحانه وتعالى دا يسألك هذا مؤمن مريتي يو أصبر نيكو نعم أصبر شابي قوتر رمضان shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma shine 24 ga watan 4 a shekara ta 2021 na lissafin miladiya. Wannan shine zaman mu na 12 a karatun da muke na darussan tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata mai albarka. Kuma wannan majalisi namu yau kafin mu fara karatun mun fara shi da babban bakon da ya ziyarce mu da muryarsa, amma jikinsa yana birnin Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na san wannan bako kun saba da shi, bal wasu ma sun sha tambaya ta yaushe bakon nan zai bugo waya. Kuma alhamdulillah sai ga shi an dace ya bugo yau. Ya gabatar da kansa a cikin jawabin da yayi, kuma kuma kun riga dai kun sani tun da duk shekara mukan samu irin wannan gaisawa da shi, ba da saboda ba a zauna zaman tafsirin ba shine yasa ma ba mu ji muryar sa ba. Sheikh Dr. Muhammad bin Abdullah Zarban Al-Ghamidi kusan ce daliban ilimi ne a Najeriya, ka ce kowa ya san shi musamman dai in shekarun can baya da kuma waɗanda suka je suka yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina, tunda shi ne shugaba mai kula da harkokin gudanarwa da kuma kuɗi na jami'ar baki ɗaya, kamar da za a ce DAF yanzu a ministry ko, to shi a Jami'ar Madina shi ne mai wannan. Kuma ‘yan shekaru da yawa ya zo Nigeria, ya halarci ya kuma shugabanci kafin ma zama shugaba tun 1981-82, shi ne zuwansa na farko da aka yi daura SAS a Kano. Tun daga nan kuma da ta yanke sai 1989 suka sake dawowa, aka yi 89-90 sannan dai aka ci gaba ana yi a Kano, aka koma Maiduguri a Kano da Ilorin, aka kara Maiduguri, aka dawo Bauchi, aka koma Sokoto, duk dai an yi waɗannan wurare an yi daurori. Kuma alhamdulillah an baku manta bakila na taɓa baku labari, ya taɓa kawo mana ziyara har dutse yau wata shekara lokacin zai je Bauchi ya biyo dutse, ya gaisa da mai martaba sarkin dutse kuma ya wuce Bauchi, domin shi ne shugaban wannan daurori da ake gaba ɗaya na Najeriya. Kusan duk ɗaliban da aka ɗauka a wancan shekaru bayan taufiki daga Allah, wannan bawan Allah yana daga cikin masu damuwa da mai da hankali akan an zaɓi mutanen da za su amfani mutane in sun je sun yi karatu sun dawo, kuma haka yake ta bibiya. Ku duba dai ku ga yanzu rabanmu da makaranta an daɗe, ko ni dai dawowa ta yau shekara 11. To amma zai wahala a wata ɗaya biyu uku mai nisa a ce wata huɗu ba a yi magana da juna ba da shi, kuma yi ta tambaya mai ake yi, ina ake yi, mai ake aikatawa, ya da'awa, saboda damuwarsa akan harkar wannan ƙasa tamu. To kuma haka yake da dukkan ɗan uwa da manyan malamanmu waɗanda akwai sanayya wannan sosai tsakaninsu, kuma da bibiya ɗin don ya tabbatar. Bal yana daga cikin mutanen da za ka ce suna da hannu wajen seta yadda waɗanda suka yi karatu a Madina suka dawo gida suke gudanar da karatunsu, wajen mu'amalarsu da mutane da yadda ya kamata su gudanar da harkar da'awa. Babu wani abu na shawara da yake rowarsa ya faɗa ya ce a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, kuma duka abin da zai amfani wannan da'awa. Ina ga dai kana ɗaukar mana lokaci wajen gabatar da waye shi, ku riga kun san shi. Abin da ya faɗa ko ina jin duk kun sani ba sai an fassara ko? Ai dukan ku duk kowa na jin larabci. To bayan godiya ga Allah da gabatar da waye shi, ya faɗi ya ce mai magana ɗan uwanku ne Muhammad bin Abdullahi Zarban Al-Ghamidi, wanda da kafin ya ritaya ɗaya ne daga cikin kuma limamai na masallacin Quba, wanda dai ya je aikin haji a cikinku ko ya karanta a sira yana jin masallacin Quba shi ne masallaci na farko da aka gina a tarihi. Tun kafin a gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya shigo Madina, kafin ya shiga cikin gari sai da ya gina masallacin Quba sati biyu annan, sannan ya shiga kuma aka gina masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan masallaci yana nan har yanzu, kuma idan mutum ya je aikin haji ko umra ana kaiwa ziyara, yana cikin wurare da shari'a ta sunnanta a je masa ziyara, kai raka'a biyu a ciki, raka'a biyu a ciki kamar ka je umra ne. In kai mazaunin Madina ne, duk saki annabi sallallahu alaihi wasallam duk mako yakan fita ya je ya yi raka'a biyu a masallacin Quba. To wannan masallacin shi wannan malami yana cikin limamansa, kafin Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya, kun ji sautin da ya garau, to amma akan kujera ake tura shi saboda rashin lafiya.
amma kuma sautin sa lafiya lau duhudu ba zai maka ita to bayan gabatar da kansa din kuma ya ambaci yana mana murna akan shigowar wannan wata mai albarka wanda mausimi ne kaka'a ce ta yin aikin da'a irin yadda Allah madauki ya sanya lokacin aikin haji mausim ne to haka nan wannan wata na Ramadan wata ne mai albarka sosai tunda a cikin sa aka saukar da Alkur'ani kuma sannan ya ambaci cewa wannan wata wata ne da ya kamata musulmi ya maida hankali wajen bautawa Allah ya gyara alakarsa da Allah musamman a cikin wannan wata akwai dare guda daya wanda yake yafi watanni dubu alheri da albarka shine daren Lailatul Qadr to sanan ya ambaci cewa babban abin da ake so a maida hankali a kansa a wannan wata shine al'amalu salihah dinnan sune wadanda za su yi wa mutum amfanin da za su yi masa gobe kiyama duk abin da yake na duniyan nan iyakarsa duniya amma ayyukanka na alheri su ne za su bi ka gobe kiyama yi magana a kan mai da hankali kan tsaida sallah harkar sallah ba karamin abu ba ne a gun musulmi dole musulmi ba zai zama musulmi ba sai da sallah shi ne mafi girman abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai da shi kun sani a wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rasuwa ta zo masa kafin ya rasu da yan kwana kaɗan me ya ji hankalin mutane a kai as-sala as-sala ya tunana ta wannan shi yasa malam shi ma ya ambaci wannan a cikin maganarsa a mai da hankali har yanzu a wannan wata yace aka wajen karanta alkur'ani mai girma kowa san falalar da yake cikin sa da kuma irin ladan da Allah ya alƙawarin baiwa duk mutumin da ya karanta a karanta daga farko a kai ƙarshe a sauka a sake sauka wannan yana da cikin manyan ayyuka da kuma zikirori da addu'o'i mausimi ne na addu'a na karbar addu'a in ji malam a dage sosai wajen yin addu'o'i sannan kuma a yi duk abin da za a yi wajen gyara gidaje da gyara ƴaƴa wato a islahin gidaje da islahin yara da tarbiyya mai kyau babu lokacin ku da mutum yake buƙatar a yi masa nasiha akan irin waɗannan abubuwa irin wannan zamani namu da muke ciki da abubuwa da suke kaɗe hankalin mutane daga addini suka yawaita sannan ya ja hankali akan mu 'yan Najeriya musamman akan irin kintsa-kintsan da ake turo mana domin wargaza lamarinmu da tada hankalinmu da nesanta mu daga addini mu kiyaye mu ji tsoron Allah kuma mu koma zuwa ga Allah Allah zai taimake mu a yi maganin waɗannan abubuwa na damuwa babban abin da ake bukata haɗin kanmu da tsayawa akan addini Allah maɗauki sai ya ɗauki nauyin komai ya kaɗe mana shi kuma ya mana maganinsa sannan ya yi magana akan muhimmancin halartar irin waɗannan darussa da ake gabatarwa na tafsiri a lokacin watan Ramadan yace ku daure ku kwadaito kuma ganima ce kuka same ta ana ilmantar da ku abin da ya shafi alqur'ani da fassarar sa a daure a samu wannan ganima a fa'idanta daga cikin ta kuma a gode wa Allah akan ta yayi magana dai akan shi mai gabatar da karatun ba sai na ambata ba yace waɗannan kuma kwanaki ne kididdigaggu kamar yadda Allah madauki ya faɗa ayyamun ma'dudat idan mutum bai amfani da su ba sai su zo su kubce masa nan da nan su kare da haka kai kokari kai igtinamin fursa ma'ana kai seizing opportunity kamar da kuke cewa a turance kai amfani da damarka wajen kusantar ubangiji da gyara halayenka da ayyuka na kware kafin wannan lokaci ya kubce wata Ramadan ya kare sannan kuma a cigaba da istihadi cikin abin da ya rage na rayuwa kwanakin da suka rage maka a duniya kwana nawa ne baka sani ba la'alla gobe ne la'alla jibi ne la'alla shekara ɗaya ce biyu ba ta dai da yawa duk inda ka je ko na wajen tsawon shekaru to ba za ka ƙara irinsu kuma da yawa ba da haka ka yi ƙoƙari ka yi amfani da abin da ya rage wajen ijtihadi sannan yi magana akan komawa zuwa ga Allah a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga Allah a tuba a gyara ayyuka a yi abin da yake shi ne daidai sannan kuma a ƙarshe yake cewa na san waɗannan abubuwa duk kun san su amma dai kuma kuna da kuɗi har yanzu akan samun waɗannan ladan da Allah ya faɗa akan waɗannan ayyukan alheri, amma ni na faɗa ne a babin nasiha da kuma jan hankalin ƴan uwana domin su amfana da ya ƙarƙare kuma da sallama gare ku da addu'a ta musamman gare mu baki ɗaya akan Allah ya ba mu dacewa a wannan wata, Allah kuma ya dora mu akan tafarki madaidaici, sannan kuma ya sallama ya ce Allah ya ƙara sada mu. To muna fata Allah mu dake bashi lafiya, Allah kuma ya sa mu sake jin wannan sautin nasa shekaru masu zuwa, duk da shekarunsa sun tafi, amma muna fata Allah madauki ya kara masa lafiya, kara masa shekarun da irin wannan amfanin za a ci gaba. Babban abin da za ku lura da shi cikin wannan damuwa da wannan bawan Allah ya yi, yana cikin abin da yake faɗi nasa, na ina tuna lokacin da ya fara irin wannan bugo wayar cewa yake a yanzu ba ni da kafar da zan ta ko in zo Najeriya ko damar da za ta sa in zo Najeriya irin yadda da ake yi, amma dai ina fata ya zama ko da sauti na in shigo Najeriya in yi abinda in an shigo Najeriya da jikin dama abinda ake ke, to a samu damar da za a faɗi wannan kalma. Alal kalla ka ji muryar bako baka san shi ba, kuma me ya gaya maka ya kokarin ya hada ka da Allah ba ya hada ka da shi kansa ba, ya gaya maka cewa ka yi kokari ka yi da'a ga Allah ka zama mutumin kirki. To muna fata Allah sun ta saka masa da alheri. Kafin mu je darasinmu, ina ga amsa wata tambaya da wani ya yi tambaya a kai, yana cewa algafata malam Allah saka ma da alheri amin, kai ma Allah saka maka da alheri. Shi malam muna buƙatar a saka mana littafi a kan rabon gado bayan sallah. Har ya zaɓi lokacin. Idan Allah ya kai mu da rai da lafiya, ita domin wallahi ana cutar da magada akan harkar rabon gado, musamman mutanen ƙauye da kuma ‘yan uwa mata, sakamakon rashin sanin yadda abin yake a shari'a. Sannan yake cewa akhiran natamanna laka kullal khairi wat tawfiq hafizaka Allah wa taba Allah awqatak, wannan shi abin da ya ambata. To wannan tambaya ce da roko, ko in ce rokon ne ma, rokon a sa darasi. Gaskiya a ɗabi'ar shi ilimin rabon gado, ɗabi'arsa ta bambanta da darussan masallaci. Ina jin kuma ta bana ambaci wannan ba darasi ne da ya dace da zaman karatun masallaci na wa'azi da za a jawo ayoyi a tsoratar da kai daga ka tashi ka je kai aiki ba. Ilimi ne ƙaiƙasashe haka, kun san ƙaiƙasashen ilimi, bai wa ɗan maiƙo-maiƙon da zai ja hankalinka ka tsorata ka yi abin nan, kawai ka haddace ne kawai ka yi aiki, ko ba haka ba? Kuma dama galibi ilimin fiqhu haka yake ja. To amma kuma maganarsa gaskiya ce cewa ana zaluntar mutane, kuma akwai muhimmancin a koya wa mutane wannan lamari domin a damu. To kamar da na ambata dai yana daga cikin furudul kifaya, ilimi ne wanda in dai an samu wanda suka yi shi to ya wadatar ba kowa sai yayi ba, amma duk da haka rashin sanin sa din yana haifar da matsaloli da yawa a wurare. Ya kamata a ce an sa din, amma gaskiya ba zan iya alƙawarin sa darasin wannan gado bayan sallah ba, kamar da har mai tambayar ya riga ya sa lokacin. Da ni kwaɗayina in mun samu dama a ce wannan darasin na tafsiri ya zama bayan kafin Ramadan ya zama mako-mako, la'alla ya rage mana tsawonsa, ko ba haka ba? Wannan shi ne abinda da na fi damuwa da shi. Amma sa gado gaskiya la'alla a ce a yi daura ga alƙalai ko waɗanda dai ɗaliban ilimi da suke sha'awa, yau ba iya alƙalai na san sun iya kayansu, ba lallai sai ka shiga cikin harkarsu ba. Alƙalai da ma ƙwararru ne, sun yi abunsu a makaranta, kuma kwasa-kwasai kullum da ake musu a ma'aikatun abin nan aikin shari'a, ma'aikatun shari'a duk suna amfanar da su. Amma dai a ɗaliban ilimi ɗin ana sha'awar a ji kuma a san wannan, amma dai ni ba zan yi alƙawari yanzu ba, amma dai duba abin da zai iya yiwuwa. إن شاء الله تعالى. نعم نعم يوم تشيك نعم دكتور أبيو ينا درس الرسالة كما أنا مصلاتي كما دي جمعة كما ذا أزوكم ونم بابي من مهمنشي لكن بعد شاورة جواتي نسكي قدعين سشيك ونم أجي إن شاء الله ذا سفائدة كما دا ماشي أي كنسني يوم يا فين قري وقت كنس إن شاء الله تعالى ذا فائدة في دي دي كمات الله أمفاني مباشرة tumu je zamu karanta yau inda tumu an lokacin mu dai ya dan ja da yawa amma amfana muka yi yawa zamu tashi inda malaki cewa wabi aksi hadhihi tariqa bayan yi mana magana akan auli ko yace wabi aksi hadhihi tariqati bi'ainiha yu'lamu ar-radd da irin wannan hanya da akai magana akan auli ba kuma ta aulin ba yau ba kuma sai mun koma kansu to ta hanyar haka ake gane wato abinda ake kira raddi raddi kamar da na ambata ji in ka tuna menene auli to zai tuna maka me raddi auli abinda aka kakkasa na rabo ga magada shine ya taru ya fi karfin abinda za a raba mas'ala da ka dole sai an yi dan zuce an rarrage amma ragewar ba ta nasibin da Allah ya yanka sulusi ko thumuni ko rubu'i ko sudusi ba wannan din za a gutsure ba amma yadda za a raba mas'alan ne inda za a raba ta gida 10 to sai a maida ita gida 12 domin ta ƙara fadiya da kowa zai samu abinda zai samu wanda in ba haka akai ba wani zai iya rasawa kuma lamarin nan tunda Allah ne yake ayi ba wani za a bai hakuri wasu su dauka ba wannan shine auli to shi kuma raddi kishiyar haka ne waɗanda aka yanka wa rago masu kaso na musamman su kuma ba su da yawan da za su cinye dukiyar baki daya ba su da yawa raban nasu kowa an bashi to ga saura kuma a cikin su babu asibi babu wanda dama in an same shi zai kwashe dukiya baki daya to irin wannan shine sai a ce to a sake raban yadda za a mayar musu su ashabul furud wannan shine mene raddi to shi zamu tattauna yanzu a ba na son mu ja zance da yawa zan fada mana ko misali ɗaya zan ba mu na raddin sai mu ci gaba da karanta abinda mallam ya faɗa tunda dai akwai magana mai yawa akan shi abinda ya shafi raddi akwai halaye da kuma sururi ma'ana yanayi yanayi na lamarin wato shi raddi suna cewa ana iya kasa shi kashi biyu kashin farko shine raddi a halin da cewa zai zama cewa tare da masu gadin babu miji ko mata wannan hali ne akwai hali na biyu ya zama tare da su akwai miji ko mata abinda yasa akai wannan shine tattaunawar malamai akan shin miji da mata ana yi musu raddi jumhurun malamai mafi yawan malamai sun ce ba a yi wa miji da mata raddi domin kuwa su ba dangi bane na mamaci alaƙar aure ce ta haɗa an gane don haka idan abu ya rage sai dai a ba wasu ba miji da mata ba an gane to shine malamin sai suka kasa abin gida biyu idan dama can a halin da aka zo raban babu miji ba mata misali mutum ya mutu ya bar ƴa guda ɗaya da kuma jikanya wato jika ɗan ɗa an gane yawwa tare kuma da ummu uwa ma'ana mutum ya mutu ya bar uwarsa da rai ya bar ƴa mace ba ɗa namiji ya kuma bar bintu ibni guda ɗaya mutum nawa kenan uku a ƙa'ida bint in babu da ko ba abun haihuwa sai ita ita kadai ce me za ta samu nisfi ko nisf to bintu ibn fa nawa za ta samu in tare da in akwai ya za ta samu sudusi takmilatu thulusaini kun gane sudusi uwa kuma fa duk kun sani ai shi nasu qur'ani uwa za ta samu sudusi saboda akwai wannan ya ko to kun ga yanzu an samu da mai nisfi da kuma masu sudusi guda biyu ko nisfi shine 1 bisa 2 sudusi shine 1 bisa 6 to in aka tashi rabawa za a kasa gida 6 ne a kaida ko za ka sa gida 6 kaga mai nisfi ya kenan za ta dauki nawa 3 shine rabi sannan masu sudusi kowanne daidai zai dauka ko daidai tunda shine sudusi kashi 1 bisa 6 yawa to anan da guntu ko ba guntu akwai guntun daya to wannan shine halin sai a ce masu rabo sun karbi raban su cip amma da saura kuma babu asibi tunda babu asibi me za a yi to a wannan halin shine sai a yi raddi yawa raddin to shi raddin ya ake yi ba cewa za a yi ke hajiya wanda ke hakuri kai wani kai hakuri sai a bi wani a'a abinda ake yi sai a sake raban maimakon a raba gida 6 sai a raba daidai adadin raban da kowa ya samu yawa gida 5 kaga mai nisfi 3 ta samu mai sudusi su 2 ko sai daidai ta samu to sai a maida raban denominator ya koma 5 ba 6 ba kun ga a wancan auli denominator ne fadi ayye tsuke ko ayye fadi shine sai aka numerator kai shine ya fadi yafi karfin denominator shine aka dawo da numerator ya dawo denominator dan ya fadin da zai dauki komai to a wannan kuma raguwa yayi an gane maimakon 6 sai ya zama 5 to sai a koma a sake raban kashi 5 in aka kashi 5 wannan ya ta dau ukunta saura 2 wannan daya wannan daya an gane wani zai ce to in haka ne dama duk ma tun farko ma me yasa za a yi kan ai saboda akwai bambanci a kudin da za a samu yanzu mu bada misali da kudi sai ku gane wannan misalin dai kawai zan bada sai mu kyale zance mu tafi yawa akwai zance da yawa yanzu misali in aka dauka kudin naira 30,000 ne mu rige miliyoyin nan ko Naira 30,000 su kuma ga waɗannan mutum uku su ne za su samu gado in aka raba gida 6 kowane kaso ya zama kashi 5,000 kowane kashi 1 5,000 ko 6 ay 30 a raba ta gida 6 5,000 to zai zama mai nisfi ya kenan za ta samu 15,000 domin 5,000 sai kai sau 3 tunda ka santa 3 ne kaga 15 su kuma masu sudusi da sudusi su 2 ko ne zai samu 5,000 kaga 5,000 ga 5,000 10 ga 15 25 kuma kudi 30,000 ne an fahimta to maimakon ai haka sai a juya mas'alar na ce sai a raba ta gida nawa gida 5 in ka raba gida 5 sai ya zama unit din ya koma 6,000 ko 6,000 in ka ce sau 3 na ita ya sai ta samu 18 su kuma wannan su samu 6,6 kaga 12 ga 18 30 ta rabu daidai an fahimci abin to wannan shine ake cewa mene raddi maimakon a bar su samu iya raban su kuma sauran da ya rage ba wanda za a baiwa to sai ai wannan abin da ake cewa raddi sai a sake kasan yadda zai koma haka an fahimci wannan to mu bar shi haka saboda mu ci gaba da sauran bangaren karatunmu muna sa rai mu gama karanta sauran waɗannan matsaloli da malam ya kawo to yace wa bi aksi hadhihi tariqati bi ainiha yu'lamu ar-radd fa inna ahla al-furud domin su ma'abuta rabu إذا لم تستغرق فروضهم التركة إذن كفكس الناس ربنا أكا ينكى مسو بقمي يعني دوك يربابا كيدا وبقي شيء كما أكبر ونأبو ليس له مستحق باب وندي تنتنتي ونن أبو من عاصب قريب ولا بعيد ko asibi asibin nan na kusa ne ko na nesa na kusa kamar uba ko ko da na nesa kaka ko jika misali in babu su wanda duk wadannan su ne asibai fa inna raddahu ala ahadihim to in muka ce zamu kai zamu mai da dukiyar zuwa ga ɗaya daga cikin magadan mu hana sauran tarjihum bi ghairi murajjihin an yi rinjaye ma'ana an rinjaye da wani alhali babu dalilin yin haka ma'ana kenan an yi me an yi zalunci wa ita'ahu ghayrahum ko haka ne ko mimman laysa biqaribin kuma wa ita'uhu a dauki wannan guntun a baiwa ghayrahum wasu daban ma wanda ba masu gado ba mimman laysa biqaribin lilmayyiti wanda ma ba dan uwa ne makusanci ga mamaci ba janafun zalunci ne wa mailun karkata ne daga abin da yake shine daidai wa mu'aradatu li qawlihi kuma cin karo ne da fadin Allah madaukake wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ko dawwa Allah madaukake ya ce dangi na kusa ma'abuta zumunci su suka fi juna cancantar wato wannan alaka da take tsakaninsu ma'ana in wani daga cikin su ya bar dukiya to a cikin su ya kamata a samu wanda za a baiwa ba na waje ba domin su ne aula ba'dhum bi ba'd an fahimci wannan aya da mun yi magana akan ta baya don haka misali meye wancan wanda ina za a kai dukiyar in ba waɗannan na kusan ba in babu asibi kamar a ce a kai baitul mali yanzu da a ɗauki dukiya a kai baitul mali ai gara a baiwa ƴan uwa na kusa za mu zo mu ƙara wannan zancen a cikin gadon zawul arhami zawul arhami musamman nan ake maganar wannan maganar baitul mali to shi ne sai ce fata'ayyana an yuradda ala ahli al-furud bi qadri furudihi da haka babu wata mafita babu abin da za a yi illa tilas ne a mai da wannan guntu da ya rage ga su ma'abota rabo gwargwadon rabonsu kun ga kamar yadda muka yi wannan misali ai kun ga ba wai kawai da ka aka yi rabon ba a'a an yi ne gwargwadon rabo wanda da zai samu 15 ya karu zuwa 18 mai samun 5000 ya karu zuwa 6 wannan sun samu karin 1100 ita kuma ta samu karin mene 3000 tawwa to kaga dai gwargwadon matsayin nusufin nan ne dai ya jawo mata matsayin sudusin nan ne ya jawo musu don haka kaga ba a fita daga adalcin da Allah ya ce ai ba ba da ka akai ba to sai ce wallan ma kana zaujani yayin da ya zama miji da mata su biyun nan laysa min alqarabati ai ba ƴan uwa bane ko ba ƴan uwa bane a asali ake zance eh zai yiwu a ce wata matar ta auri ɗan baffanta ko ba haka ba yawwa nan akwai dangantaka to amma asali dai abinda aka sani mutum in ya auro mata to ai dama ba danginsa ba ce ita ma kuma ba danginsa ba ce yawwa to don haka lam yastahiqqa az-ziyadata ala fardihima al-muqaddas da miji da mata ba su cancanci a ƙara musu wani abu daga wannan rabo nasu na asali da Allah ya ce a basu walakum nisfu azwajikum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa lahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wannan yadda Allah madauki ya faɗa shi kun ga iya alakar ta miji ce da mata nisfi in ba ƴaƴa rubu'i in da ƴaƴa rubu'i in ba ƴaƴa ga mace shi ga wanda wani namiji sannan kuma thumuni in ba ƴaƴa iya wannan shine abin da Allah ya ce a baiwa miji da mata in aka samu inda yaya shine sumuni in ba yaya rubu'i wannan duk kun sani na to wannan shine iya abin da Allah ya ce a baiwa su miji da mata in aka samu guntu irin wannan in ya zama da miji ko mata a ciki to shi ya za a yi malamai sun ce jumhurin malamai sun tafi zuwa ga babu raddi ga miji da mata jumhurin malamai musamman Hanafiya da Hanbaliya Shafi'iyya da Malikiyya su sun ce za a yi raddi ga miji da mata sakamakon lokacin da baitul mali ya lalace da lokacin da babu akwai baitul mali na tsayuwa bayan shekara ta 200 ko makamancin wannan baitul malin al'ummar musulmi abun kirki ake da shi suka ce an babu raboto a kaiwa baitul mali amma da baitul mali ya lalace suka ce za a iya ba miji da mata haka matsalar akwai sabani a cikinta akwai masu gani za a bai miji ko mata mene raddi yawa wannan dai matsala ce ta sabanin fiqhun matsala amma surar yadda za a yi in akwai mijin ko mata ga wanda ya ce ba za a bayar ba shine domin za a bayar din ai shikenan ba matsala tun daga furu irin wannan rabon kawai rabo za a yi wanda kuma ya ce ba za a bayar ba miji ba shi da yancin a bashi raddi haka nan mata ba ta da yancin a bata raddi suka ce mai da'i idan misali irin wancan hali ya faru to abinda za a yi a fara fidda rabon miji yanzu idan mace ta mutu ta bar mijinta da ƴaƴa mata sai a fara fidda rabon mijin sai ya zama abin da ya rage kawai a ɗauke shi kamar shi ne guntun abin da ya rage sai su raba daidai wadaida an fahimta ƴaƴa mata ne su kaɗai yawa kun ga ashabul furudi ne sulusani suke cancanta to maimakon a ce a baiwa miji nisfi a ba su sulusaini tunda dama ba zai rage ba sai a ce su ɗauka kamar ta'asibi kun ga ba ta'asibi bane wannan menene fardan ne wa radda yawa an fahimci abu to shine kamar musamman a ce in mata ce miji ne ya mutu ya bar mata in akwai waɗannan ƴaƴa kaga dama nawa za su samu sumuni to sai a cire sumunin nan a fara da shi ana cire sumunin nan sai a ce kamar an sallame ta sauran abin da ya rage misali yanzu miji ya mutu ya bar matarsa da ƴaƴa mata guda hudu ko biyar to ga wanda suka ce ba za a baiwa miji raddi ba sai a raba ai mata kenan ba za ta samu raddi ba sai a raba gida takwas din kawai gida takwas za a raba matsala ana raba ta kaga kashi daya nawa ne na ita mata sai a ce tafi an sallame ki shikenan sauran abin da ya rage ƴaƴa mata inda ba dan wannan lamarin ba me za a yi sulusani za a ba su to maimakon a ba su sulusani sai a ce ku je duk ku raba daidai wa daidai kaga me suka samu abinda za su samu yafi sulusaini to in ka cire sulusainin ka bar sauran to wannan sauran shine raddi sai zama sun dauki sauran guda bakwai din nan fardan wa radda an gane abu to wannan shine abin da malaman suka ce za a yi idan akwai miji ko matan ga mazhabar waɗanda ba sa biyan raddi ga miji ko mata to mu je sai ce indal qa'ilina bi adami raddi alaihima ga wanda inda a wurin malaman da suke ganin ba a raddi ga miji da mata wa amma alal qawli sahihi amma akan qawli mafi wato inganci shine me kishiyar hakan ko cewa za a iya raddi ga miji da mata anna hukuma zawjaini hukuma baqi alwarathati fi ar-rajji cewa hukuncin ma'aurata biyu ma'ana miji ko mata duk wanda aka bari a cikin su daidai suke da sauran wato magada yawa wajen abin da ya shafi raddi ku ga kenan mazhabar malam shine za a yi raddi zuwa gawa zuwa ga miji ko mata yawa fadalilul mazkuru shamilul lil jami'i don haka dalilin da aka ambata din nan ya kunshi kowa da kowa sawa'un sauran ashabul furudi ne sauran ashabul furudin da miji da mata a cikin su dukkanin su ɗaya ne kama shamilahum dalilul auli kamar da yadda dalilin auli ya shafe su to dalilin raddi ma ya kamata ya shafe su da aka gogantan aure an yi da miji da mata ko ba ai ba shine ce dan mai za a ware su a ce ba za a yi da su a lokacin raddi ba an fahimci abu yawa sai ce wa bi hada yu'lamu aidan to mun gama da wannan kun gane masalar aure da raddi an gane ta sai to yanzu za a shiga masalar gadan zawil arhami zawil arhami suwaye zawil arhami yan uwa na zumunci wanda dangantaka ta jini ta hada amma ba sa cikin magada an gane yawa kamar ya mata na kaninka ko wanka ya ne mata wanka ko kaninka misali haka nan khalat yan uwa mata na uwa kanwar uwa da kuma yan uwa me take khala kenan ko haka nan a amam uncles dai uncles gaba ɗayan su kowanne iri duk suna ciki yawa ka san a turanci an ce uncle ya shafi abin nan na bangaren uba ko uwa to duka suna ciki wanda dama idan akwai wanda ta hanyarsa ne suka samu dangantaka zuwa ga mamaci to ko zancen su ba a yi to in babu su babu kowa sai su to za a kallo su a ce ku zo maimakon a mai da dukiya baitul mali an gane musamman lokacin da malami suke faɗa ce suke ambata baitul mali ba shi da tsarki corruption ya shiga kuma ana iya aikin abinda ba abinda haram ma za a iya yi da kudin baitul mali haka kar a dauki dukiyar a mai da ita baitul mali in dai da wani dan uwa wanda ta hanyar wani zai iya gado to in ba wani sai a kira shi sai a bashi gado sun kasa su zuwa wajen nau'i ya kai 11 don haka a babin gado in ka koma kana so sai ka karanta wannan babin kuma idan irin wannan matsala ta tashi ga yadda za a yi an fahimci abin sai ce wa bi hadha yu'lamu aidan mirasu dawil arham za mu iya gama wannan yau sai mu tashi tilka hududullahi gobe ba zai yi ba to wa bi hadha yu'lamu mujaddidan gani yace fa innal mayyita shi mamaci idza lam yukhallif sahiba fardin wala asiban idan mamaci ya mutu bai bar ma'abucin rabo ayyananne ba bai kuma bar asibi da zai gado ta hanyar ta'sibi ba wa baqiya al'amru da'iran baina kaunihi kauni malihi yakunu li baitil mali ya zama cewa an rasa yadda za a yi abin an raba kafa shine wa baqiya al'amru da'iran ko dai nan ko nan yawa ko dai ya zama dukiyar nan ta zama ta baitul mali ce li manafi'il ajanibi wanda za a amfanar da waɗanda ma ba dangi bane ga mamaci wa baina kauni malihi yarji'u ila aqaribihi ko kuma dukiyarsa a dawo da ita ko dukiyar ta dawo zuwa ga ƴan uwansa almudlina bil warasati waɗanda sun samu dangantaka da shi ne ta hanyar masu gado ku riƙe wannan ita ce ka'ida duk wanda yake da alaka da mamaci ta hanyar wanda zai iya gado ita ce to shi ne su ne zawul arham ta hanyar wane wanda zai iya gado in dai ta hanyar wanda zai iya gado ne mutum ya samu dangantaka to in babu wannan din sai ya taso sai a ɗauko shi a kawo shi matsayin wannan to yanzu maimakon mutum ya mutu a je a ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya a kai baitul mali na yi baitul mali tirajire ta gwamnati shi ne baitul mali a kai wa gwamnati to gwamnati kuma da me za ta yi da kuɗin komai ma za a iya yi da shi yawwa da abin daidai da abin ba daidai ba duk za a iya yi da shi to don haka maimakon a yi haka sai shari'a ta ba da damar a nemo ɗan uwa ko waɗanne iri ne duk alaƙar yadda take to a tambaye su ta ina suka samu alaƙa da wannan in dai suna da alaƙa da shi ta hanyar wani wanda zai iya gado amma yanzu babu shi to sun cancanci a ba su gado shikenan zancen an gane musulunci da daɗi yake to sai ce a ina ne wa baina kaunihi malihi yarji'u ila aqribaihi almudlina bilwarathati, ko kuma ya zama cewa dukiyarsa za ta koma zuwa ga waɗanda ƴan uwansa ne, dangi na jini waɗanda suka samu nasaba da shi ko ta alaka da shi ta hanyar wasu wanda sun cancanci su yi gadinsa, almujma'i alaihim, waɗanda aka yi ijma'i akan za su yi gadi. To in aka yi haka ta ayyana sani ita, to na biyun nan shine wajibi, maimakon a bada na ɗaya mai na ɗayan akai baitul mali, to wajibin shine na biyu. Wa yadullu ala zalika qawluhu ta'ala, to me hujjar haka? Fadin Allah madaukaki, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Kun inda kun fahimci me ake nufi da auladin nan, su suka fi cancanta, masu dangantaka tsakaninsu, to sun fi juna kusa da juna, sun fi juna su samu haƙoƙin juna. Don haka in dai akwai su, al'ajanibu ba za su zama su ne aula ba, shikenan zance. Zaka sai a baiwa ma'abuta dangantaka. Fasarfuhu li ghairihim, miƙa dukiyar nan ga wasu wanda ba ulul arhami ba, tarkun liman huwa aula min ghairihi, bari ne ga wanda shi ya fi cancanta, kamar ka bar wanda shi ya fi cancanta ne ka kai wanda bai cancanta ba. Fata ayyana tawrifu zawil arhami, don haka wajibi ne abinda yake ya zama lalle shine a bada gado ga zawil arhami. Wa idza ta'ayyana tawrifuhu, to idan kuwa lalle ne ya kamata a yi a basu gado, faqad ulima, to an sani annahu laysa lahum nasibun muqaddarun bi a'yanihim, kowa ya sani. Yanzu misali an wani ya mutu, ba mai gadan sai waɗanda suke da alaka da masu gado, amma duk magadansa sun mutu, amma su magadan kuma suna da ƴan uwa, to sai a nemo ƴan uwa sai su zo, kuma sai a duba a gani ai su waɗannan tunda ba magada bane ba su da rabo ayyananne na musamman, an gane? Muqaddar bi a'yanihim fi kitabillah, cikin littafin Allah ba a faɗa ba ba su da shi. Wa anna bainahum wa bainal mayyiti wasa'itu wasa'ita, wa anna bainahum wa bainal mayyiti wasa'ita saru bi sababi hamin al aqaribi, kuma tsakaninsu da mamaci akwai wato ƴan tsakani wanda saboda su ne suka zama cewa ma su din har za a iya sanya su a cikin ƴan uwan wani da ya mutu. Akun gane dai zance, wanda idan ba dan waɗancan ba, wannan ma ba za a ambace su a matsayin ƴan uwan mamaci ba, domin yanzu kun san in fa aka zo zancen gado, central point din yana kanwa wanda ya mutu, shi ake kallo waye ya mutu. Tun aka ce waye mutun nan, sai a tsaya a duba ina nasa suke, sai a fara da na kusa, ina ƴaƴa ko ina iyaye, yawwa ƴaƴan wanne iri, maza ƴaƴan mata ne, ba ƴaƴa sai a ce ina jikoki ko ina iyaye, ina uba, ina uwa, ba uwa, ba uba, sai wa, sai kakanni. Tun aka yi sama ba kowa, ƙasa ba kowa, ko sai wa, sai a zancen ƴan uwa, ina shaƙiƙai, sai a duba su ma in babu. To idan shi shaƙiƙin misali yana da wani ɗan uwan ta wani wuri, ba kuma shaƙiƙin, to irin waɗannan sai a jajjawo su sai su taho, su ne waɗanda za a ce mene ku ne. To kun ga tunda ba su da rabo, to me za a yi? To shi ne zai gaya mana, sai ce fayunazzaluna manzilata man adlaw bihi min tilkal wasa'it, sai a duba kai ta hanyar wa ka samu, aka samu alaka da kai ta hanyar da, to sai ka taso sai ka zama ai ma hukuncin da. An fahimci abin? Yawwa, wannan ta hanyar dan uwa ne, to shi ma sai a masa hukunci dan uwa. Wannan dan dan uwa ne, sai a masa hukuncin dan dan uwa. To abin da ake yi kenan, kun ga kenan dai sababin asali masu gado. In ba masu gado, to waɗannan ƴan uwan sai su biyo ta ƙofar da suka samu nasaba zuwa ga mamaci, to ta nan za su samu gado. An bunci abin? To dole mu tsaya nan saboda lokaci, kuma ma zai zancen ya ƙare. Abin da za mu tashi kansa, wa amma mirasu baqiyatil asabati, to insha Allah gobe dai za mu gama wannan walakum nisfu azwajikum, sai mu shiga tilka hududullah, mu ji wa'azi da ya biyo baya, bayan an faɗi waɗannan hukunce-hukunce. Allah muke roƙo ya ƙara mana ilmi da tsayawa daidai wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna addu'a ga malamin mu muhammad zabban Allah ya ƙara masa lafiya kamar yadda yake son mu ya damu ya mana wannan nasiha kuma yayi mana mai tsada a wannan wata muna fata Allah ya bashi lafiya abin da yayi mana a wannan al'umma da amfanar da aka yi da shi ta kowane bangare ilmantarwa da sauran abubuwa da yayi kar ku manta na sha ba ku labari shine ba mu library sa gaba daya ta gidansa duka da kwaso tana nan yanzu a dutse duk littafin gidansa to kuma wannan shi kansa yana nuna damuwarsa da wannan kasar da muke ciki da cewa duk alherin da yake so hakika wannan bawan Allah yana son alheri gare mu muna fata Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa kuma aljanna ce za ta zama makomarsa tare da mu baki daya wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi